الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحلا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا بليل ولا سخار بالأسواق، ولا يجزي بسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويذكر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الأوجاع، فأقطع به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أفاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لساك سادواء وانا مسلاتي من البركة لسلاتي موجبه أنا قوفر قولة أجهر كثنا وانا يمتي لنا الثلاثة شابير دوتا سفر يجرى سمنزو صلى الله عليه وآله وسلم بمؤير حلوث لثلاثة وانا كما يزو جيدا بوما غوثا بيو شكرا تميلا ديا دبو بيو لترا اولا مجال السينامنا ماكو ماكو انا بكي كراتو اشكل لتاتي بسونا التحفة العراقية في الاعمال القلبية واللفر تقي الدين ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وانا يا رسول هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم فانا قريبك الى 20 لتفس kuma wannan shine majalisin mu na nawa na 25 kuma a jerin gwanan majalisoshin mu a wannan masallaci mai albarka shine na nawa na 69 idan ba manta ba gabar da Ibn Taymiyyah yake magana akan ta shine batun neman taimako wajen Allah akan sha'anin ibada akan abin da kake yi na bautar Allah ka rika neman taimako wajen sa ya agaza maka ya tallafa maka domin ka ga kai ibadan nan kamar yadda yake so kuma kai ta bisa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin kuma yana fassara fadar Allah: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa, kai kadai kuma muke neman taimakon ka. A inda yake mutane sun karkasu dangane da wannan ayar zuwa kaso hudu, to yana magana akan kaso na farko waɗanda suke kallon janibin umarni da hali, janibin ibada, janibin da'a ga Ubangiji, amma kuma suna manta janibin alfada'u wal qadar wat tawakkuli wal isti'ana. Ga shi dai suna duba cewa Ubangiji shi ke sawa a yi, shi ke halawa, suna duba cewa Ubangiji shi ya cancanta a bauta masa, suna ganin Ubangiji shi ne wanda ya dace a yi masa da'a, da'a ta gaba daya. To amma kuma suna mantawa cewa dukkan waɗannan abubuwa ba za su yiwu ba sai Allah ya taimaka maka akan yiwuwarsu. Ba za ka iya zama mai ibada ba sai Ubangiji ya taimake ka. Ba za ka iya zama mai da'a ba, mai bin umarni, mai guje wa hali, sai Ubangiji ya taimaka maka akan wannan. Yace ko akwai waɗanda su suna duba janibin al'amr wallahi, sun san cewa addini baya yiwuwa sai da abin da Allah ya yi umarni da shi ko ya hana. To ka bi abin da Allah ya ce shi ne addini, ka bar abin da Allah ya ce shi ne addini, sun san wannan. Amma kuma suna sakaci, ba sa dogaro ga Allah wajen su ga sun cimma wannan burin nasu, sun cimma wannan abin da Allah yake ya halicce su saboda shi, wato ibada. Don haka za ka same su sau tari suna wato gajiyawa akan aikata wasu abubuwa na da'a. Ga shi dai sun fahimci sunna, sun fahimci tafarkin gaskiya, amma kuma ba su da kokari wajen aiki da wannan tafarki din. Wannan sakaci ne da aka samu ta bangaren su wajen iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ya zan ba sa neman dogaro ga Allah, ba sa neman taimako wajensa akan ya agaza musu, ya tallafa musu. Idan ma mutane sun fahimci kamar dogaro ga Allah ko neman taimako gare shi, ana yin shi ne cikin harkokin duniya. Kana neman kuɗi ka dogara ga Allah, ko kana neman mulki ka dogara ga Allah, ko kana neman ƴaƴa ko al'umma ka dogara ga Allah. Wasu sun fahimci kamar dogaro ga Allah ya taƙaita ne akan abubuwan da suke al-mubahat, tare da cewa dogaro ga Allah ya shafi wannan kuma ya shafi harkar ibada. A harkar ibada ne ma ya kamata ka dogara ga Allah, wato ba a guzurin duniya ba. In ka dogara gare shi a guzurin duniya, abinda za ka ci ka sha ko matsuguni ko mulki sarauta, to ai ka ga ya fi cancanta ka dogara gare shi game da abinda ya shafi guzurin lahira, wanda shi ne ibada. To mutane ba sa fahimtar dogaro ga Allah ya ƙunshi wannan, ya ƙunshi wannan. To shi ne Ibn Taymiyyah yake gaya mana kashe-kashen mutane. Wannan su ne kaso na farko waɗanda ga shi ne sun san addini shi ne a yi abin da Allah ya ce a bar abin da ya ce a bari. Sun fahimci wannan, amma kuma suna da gajiyawa wajen dogaro ga Allah don cimma wannan manufa. Su ne kaso na farko wanda Ibn Taymiyyah yake magana a kansu. Yace wa fi sahihayn an Abdullahi ibn Amr أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال يزال الشيشي لما هي كيف عمرو بن العاص وسلم عطاء بن يسار ولساد زياد بن يسي أكرم شكرا شنك لكيلة الثورة كون الجيلة لتتفلس كزماتيمو. Shin ka ga wani guri da aka rubuta sifar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin waɗannan da tattafai da ɗaɗɗu? Shi ne Abdullahi ɗan Amr ya ce da shi, eh, sifar ta da ta zo a cikin At-Taura, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. At-Taura a nan ta ƙunshi At-Taura wanda shi ne littafin da aka sani, littafin da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa Annabi Musa alaihi salam. Sannan kuma ta ƙunshi Injila ɗin. Ita kanta za ta shiga ƙarƙashin kalmar At-Taura, wato kalmar At-Taura a nan ana nufin littattafan da suka gabace mu, littattafan da ake karantawa, littafin Annabi Musa alaihi salam da kuma littafin Annabi Isa wanda shi ne Injila. A cikin waɗannan littattafai akwai inda sifofin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka zo, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil. Allah ya gaya mana cewa siffar Annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanin shi wane ne akwai su a cikin At-Taura da Injila. Don haka Abdullahi ibn Amr ibn al-As mutum ne wanda yana karanta littattafan waɗannan mutane, yana ganin abin da aka rubuta, da yake ya gano inda aka rubuta siffar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan littattafai. Daga cikin siffarsa da suka zo cikin wannan littattafai akwai inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Kowa ya san wannan sifa ce da ta zo a cikin Al-Qur'ani. Allah ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa lalle mu mun aiko ka shahidan, mai shaida, domin kai shaida ga al'ummarka waɗanda suka bi ka a ranar gobe kiyama, ka ce eh waɗannan al'umma ta ne kuma sun gaskata da ni, sun yadda da abinda na zo da shi, ka yi musu shaida akan cewa su masu gaskiya ne, sannan ka yi shaida akan kafirai waɗanda suka ƙaryata ka, ka ce eh waɗannan sun ƙaryata ne, ba su yadda da manzanci na ba, ba su yadda da su yi mun biyayya ba. Wannan shi ne ma'anar shahidan, wato zai yi shaida ga mu'minai domin su shiga aljanna, hakanan zai yi shaida akan kafirai domin su shiga wuta. Wa mubashiran, sannan kuma mai bishara, kana mai bishara, kana mai faranta rai ga wannan al'umma da cewa wanda duk ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da'a ya rungume musulunci, wanda dan aljanna ne. Wanda ita ce bishara din, wanda ziyan kuma mai gargadi, kana yi musu gargadi akan cewa dukkan wanda ya tafi layi ya bar tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama, to wannan babu ko shakka wuta za shi. Wannan shi ne ma'anar nabi, waɗannan su ne matakai na da'awa, mataki na da'awa, mataki na bishara, shi ne matakin farko ka faranta wa mu'minai, ka gaya musu ga abin da za su samu na tagomashi da garabar da Allah zai garabar da Ubangiji zai ba su da gobar kiyama in sun yi da'a. Da yawa daga cikin zukata sukan so a yi musu bishara, a yi musu addu'a, wannan zakan sa su tausasa, su tausasa su yi ƙauya. Wasu zukatan kuma bishara ba ta sa su tausasa, sai an hada da gargadi, sai an hada da jan kunne da barazana, an gaya musu cewa idan har kuka kauce wa tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to wuta za ku ba ku shakka. Wasu wannan ne ke sanya su ainihin su rausata su yi ƙauya. To Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk yana bin wannan tafarki, kuma wannan tafarki shine na mai da'awa ko da yaushe, ya hada bishara da nigara, ya hada bishara da nigara. Wani lokaci ya faranta wa mutane rai, ya gaya musu falalar Allah, wani lokaci kuma ya tsoratar da su azabar Allah. Ba haka ba daidai ba ne ya kasance mutum kullum shi wa'azinsa falala ne, baya faɗar janibin uquba ta Ubangiji, kullum shi dai sai da bayanin falala, ya ba da falala, ya ba da lakali, ya ba da waye wani kuma kullum tsoratarwa ne, kullum ya hau mimbari hudubarsa a kan mutuwa, a kan azabar kabari, a kan mala'ikun mutuwa, a kan ainihin wutar jahannama da wa'iduhun kabari. Kullum dai shi maganarsa shi ne razanarwa da tsoratarwa da jefa fargaba a zukata. To duk waɗannan ɓangarori, wato idan mutum ya tsaya a kan ɓangare ɗaya kuskure ne, domin ana so a haɓaka janibin raja wal khawf a cikin zuciyar mumini, sai waɗannan fuka-fukan biyu sun taru tare da mumini, yakan iya ya tashi ya yi ainihin kai kawo a cikin farfajiyar samaniyar bautar Allah, ya kasance yana da fiffike guda biyu, fiffiken fadayi da fata da sanya rai, da kuma fiffiken tsoro da fargaba. Amma ya kasance fiffike ɗaya ne da shi ko da yaushe ba zai tashi ba, ba inda zai je. In ka sai masa bayanin falala kullum shi kenan, sai ya sangarci ɗauka a shi addinin ma haka yake. To ai ina ga ko a haka ma na tsaya, ai ina ga da wuya a ce ban kai labari ba, saboda kullum falala ake gaya, kullum falala ake gaya masa. To kaga ba ai sa'a ba wannan, sai ya halaka. Haka nan idan cikin khawf kawai gare shi, tsoro tsoro kullum, to zai nan ma zai karaya, sai kai abin nan fa yana da wuya. Ina ga da irasa biyu gara umore a nan, tunda na ga dai hanyar wato akwai wahala kafin a isa, in je in yi ni nan banci nan ba, kuma can ba a je a cikume ni, to gara a nan mumora. To kaga wanda ya fitar da kauna, saboda an cika zuciyar da tsoro. To musulunci shi ana so a haɓaka duka ɓangarorin biyu, a sa maka kwaɗayi, a sa maka kuma tsoro. Ya ta jafa junubuhum anil mabadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ubangiji ya ce bayan Allah su ne waɗanda suke bari gurin kwanciyarsu, suna ta bautar Allah, suna ta bautata wa Allah, khawfan wa tama'a, suna tsoro suna kuma kwaɗayi, suna tsoron ka a karɓa, amma kuma suna sa rai a Ubangiji mai rahama ne zai karɓa. Wasu sun haɗa a wurin innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rahaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ubangiji ya sifanta annabawansa da cewa su ne waɗanda suke gaggawa cikin aikin alkhairi, suna bauta mana injil Allah rahaban, tare da kwaɗayi wa rahaban, da kuma tsoro. Don haka bayan Allah su ne waɗanda suke hada duka bangarorin guda biyu. To haka mai wa'azi shi ma a cikin bayanansa yana da kyau ya dinga tabo nan ya tabo nan, kuma mai huduba ne ya kasance yau in ya yi huduba akan falala, to wata ranar kuma sai ya huduba akan tsoratarwa da jan kunne. Wahirzan lil ummiyin, sannan kuma tsari ne ga waɗanda suke ummiyai. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam aiko shi ya kasance tsari ne ga ainihin larabawa waɗanda suke cikin duhu, suke cikin fata, suke kan gabar halaka. Duk wanda ya mutu akan halin da suke ciki kafin aiko Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu shakka yana cikin halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya zama musu tsari, domin duk wanda ya bi shi ya tsare kanshi daga fadawa cikin halaka, ya tsare kanshi daga fadawa cikin wuta. Anta abdi wa rasuli, kai bawana ne kuma manzona. Waɗannan sifofi guda biyu, al-abdu wa rasulu, bawa kuma manzo, sifofi ne mafiya ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da su. Babu sifa da za a sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita da ta kai sifa ta kace da shi bawa, bawa kuma na Allah. Dukkan wani wanda kuma ya samu wannan sifa, bawan Allah, bi ma'ana abidun lillahi la mu'abbadun lahu, ya kasance ma'anar bawan Allah ma'ana mai bauta wa Allah bisa ga san shi da zaɓin shi, ba bisa ga an tilasta shi ba. Wanda ya zama bawan Allah bisa ga zaɓin shi, babu shakka wannan ya samu babban rabo. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi kowa kamala wajen tabbatar da wannan sifa ta ubudiyyati lillah, zaman sa bawan Allah, kuma manzo da Allah ya zafa ya ba shi sako na ƙarshe wanda a bayansa babu wani manzo, kuma babu wani annabi bayan shi. Sannan ta kalli tawakkila, na sa maka suna mai dogaro, wato a cikin tattafan da suka gabata Allah ya sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna al-mutawakkila, mai dogaro. Mai dogaro ne ga Allah cikin dukkan lamarinsa, cikin ibadarsa, cikin ta'arsa ga Allah maɗaukakin sarki, cikin fafutukarsa da da'awarsa da jihadinsa. Mai dogaro ne ga Allah cikin al'amuran rayuwarsa, zamantakewarsa da iyalinsa, zamantakewarsa da sahabbansa, cikin kaikawansa a dukkan al'amuransa, shi mai dogaro ne ga Allah. Wannan shi ne mahallin shahid wanda ya sa Ibn Taymiyyah ya koro wannan hadisin, kasancewar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an ba shi wannan sunan al-mutawakkila, mai dogaro ga Allah. Wannan shi yake nuna cewa hatta annabawa a cikin abin da suke yi na faɗi tashi wajen ibadarsu, to suna neman agaji da taimako da tallafi wajen Allah, suna dogara gare shi. Ga sayyidul mutawakkilina shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, cikin al'amuransa yana dogaro ga Allah har ya cancanci a bashi wannan suna, tun ma ba a halicce shi ba. Laysa bi fadlin wala ghali, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zamo mai kaushin harshe ba, wala ghali bai kuma zamo mai kaushin zuciya ba, wato baya kautsa magana ga jama'a, har kullun yakan yi magana mai taushi, yakan rausasa harshensa. Ko da kuwa mutum ya yi abin da ba daidai ba, annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi kokarin ya nusantar da shi ta hanyar da take mafi sauki. Haka nan wala ghali ba mai kautsatawa bane ta fuskar, wato ta fuskar aiki, ba ya da kausar zuciya, ta yadda idan mutum ya yi masa babu rangwame, babu afuwa, ba haka yake ba. Za ka ga wasu mutanen wani har ma sun kawo yake, ni fa ban iya gaba ba, ni fa in dan na fafi shiga fara gaba da mutum fa ni fa ba na daina, wato shi yana ganin kamar wata falala ce, shi wai bai iya gaba ba, bai san cewa wannan aibi ne ba, na kasa ce tattare da shi, shi kai baka iya gaba ba, kai ba a gaba da kai, ba a kaza, kai ba a kaza. Wannan alama ce ta cewa bai san sifa ta kamala ba. Sifa ta kamala ka zama mutum ne wanda baka da kaushi, kuma sannan kana da yafiya, kana da afuwa, kuma afuwa wacce take inda al-maqdira, wato kai afuwa lokacin da za ka iya karama, sai ka ce ka yafi, sai ka kauna kai. Wannan ita ce afuwar da ake yabo, ba kai afuwa ba dan ba yadda za ka yi, saboda kai ma in kace ba za ka yi abu ba, to yi magani, rama magani. to irin wannan abuwar ba ita ce ake yabanta ba, abuwar da kana iya karama ka cimma mutum ka ci lagwanta sai ka saki shi shi, to dai nuna maka cewa inda ina so in rama zan rama, to wannan ita ce abuwar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da ita, ya kasance yanayin abuwa yayin da ya cimma abokin gabansa ya zama na yana karkashinsa, to a wannan lokacin sai ce ya yafe masa, kamar yadda ya yi wa Qurayshawa lokacin da ya fito Makka a lokacin da suke tsammanin babu irin abin da ba zai musu ba na ramuwar gayya, ganin irin yadda suka kuntata masa, suka ci zarafinsa, suka kore shi shi da sahabbansa daga ƙasarsa, suka kwace dukiyoyinsu, suka bi su kuma da yaƙi har Madina. Sai ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka muntasiran, yana mai nasara a kansu. A wani lokacin abinda suke tsammani a bisa ɗabi'a ta ɗan adam shi ne a ga cewa ya yi ramuwar gayya musamman a kan waɗanda suka rayu tsawon waɗannan shekaru suna nuna masa mugunta. Lokacin da ya tara su yake tambayar su cewa me kuke tsammanin zan aikata gare ku, ma zannukum anni fa'ilun bikum, qalu khairan akhun karim wa ibn akhin karim, shi abinda muke tsammanin kai mana alkhairi ne, domin kai ɗan uwa ne mai karamci kuma ɗan ɗan uwa mai karamci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasriba alaikum al-yawm izhabu wa antum at-tulaqa, ku tafi babu abin zargi a kanku a yau, ku je kuna masu ƴanci. To wannan da dama ta sa da dama suka ga cewa lallai wannan ba mutum ne irin kowa ba, saboda haka da yawa suka musulunta a wannan lokacin. To shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa shi ne Abdullahi ɗan Amr yake cewa wala takhadun bil aswaq, sannan yana daga cikin sifarsa wala takhadun bil aswaq, ba mai hayaniya bane a kasuwanni, wato ba mutum ne mai hayaniya ba a kasuwanni. Al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin Kitab al-Buyu', bayan ya kawo ta a cikin kitabin inda ya bayanin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka nan a abin nan inda ya kawo shi a tafsir suratul Fath, sannan ya kawo shi a babin a Kitab al-Buyu', babu karahiyati sakhbi fil aswaq, babu karahiyati sakhab bil aswaq, wato karhanci na hayaniya da kakaki a kasuwanni, wanda yake nuna maka cewa wannan sifa ce abin zargi, sifa ce abin kubar kushewa, a ce kai hayaniya ne da kai a kasuwa, yau a jika da wancan ta haɗo ku, gobe a jika ta haɗo ku da wancan kayan wancan ka biya, ka ci bashin wancan ka biya, ka karɓi kayan wani ka ɓatar, kullum kai rigima kake da mutane a kasuwa, wannan ba sifa ce mai kyau ba. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka kone masa irin wannan sifa. Galibi waɗanda suke ƴan duniya masu neman duniya ido rike su za ka same su masu shiga rikici kullum, shi bai damu ba ya taɓa kayan mutum, saboda shi buƙatar sa ya zai ya samu ya zai ya tara ko ta wata hanya, to irin wannan za ka same su kullum cikin hayaniya suke da mutane. Wannan hadisi kaga yana nuna cewa ba laifi ba ne dan babban mutum ya shiga kasuwa, abinda yake laifi a same shi cikin masu hayaniyar kasuwa. Dabi'ar kasuwa akwai 'yan hayaniya, to kasancewar akwai masu hayaniya da hargowa da rigingimu ba zai hana mutumin kirki ya shiga kasuwa ba don neman abinci ko kuma don neman sayan buƙatarsa, wannan ba illa ba ne. Illar shi ne a same shi shi ma ɗan hayaniya, kaga ba a ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga kasuwa, an ce da shi ne baya hayaniya, baya hayaniya a cikin kasuwa. Wala takhabin bil aswaq wala yabdi bis sayyi'ati sayyi'a, sannan idan an masa mummunan baya satankawa da mummuna, in an masa mummuna baya satankawa da mummuna, wato idan aka yi masa mummuna yana satankawa ne shi kuma da mai kyau, walakin yabdi bis sayyi'ati hasana, sannan aka yi masa ba mai kyau ba shi kuma yana satankawa da abin da yake mai kyau. Wa ya'fu wa yaghfiru, sannan yana afwa yana kuma yafiya. Wa lan aqbidahu hatta uqima bihi al-millata al-awja', ba zan karbi ransa ba har sai na nikar da addinin da yake ya karkace, shi da addinin Annabi Ibrahim alaihi salam al-hanifiyya as-samha, addini wanda ya karkace wa barna ya zama akan turba totar, nike totar babu lankwasa, babu kantara tattare da shi. To wannan ita ce hanya ta Annabi Ibrahim alaihi salam, daga baya ta karkace aka shigar da shirka a cikin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Larabawa suka bace, suka kama wani tafarkin da ba daidai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya miƙar da wannan karkata, kuma Allah bai karɓi ransa ba, sai da ya miƙar da wannan karkata da take cikin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. fa aftahu bihi a'yunan umiyah, bude idanuwa makafi da shi, wato ta hanyar shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da waɗanda ba sa iya ganin gaskiya su dawo suna ganinta, bayan da jahilci da bata ya sa sun zama makafi, ba sa iya tantance gaskiya da ƙarya, ba sa iya tantance hanyar da ya kamata su bi ta kai su ga Allah da hanyar da za ta kai su ga shaitan, ba sa iya bambanta tsakanin wannan da wannan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da bayani wanda yake mai haske, har ya kasance suna iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya, suna iya tantance tsakanin shiriya da bata. Saboda haka wannan ya zama kamar bude musu ido ne bayan makanta. Da Allah ya ce wa ma anta bihadi al-umri an dalalatihim, wannan ayar ba tana nufin ba ta ci karo da wannan hadisin bane. Waccan aya tana magana akan wanda Ubangiji bai so shiriyarsa ba, ba yadda za a yi ka shiriye shi, kamar yadda Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta. Amma wanda Ubangiji ya so shiriyarsa, ya zamana zuciyarsa tana da kyau, Ubangiji ya bude zuciyarsa, ya tsaya ya saurari gaskiya, to za ka iya yi masa bayanin da zai gamsu, domin Allah maɗaukakin sarki ya baka iko, ya baka dama ta kai bayani. Wannan shi ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim da Allah ya faɗa a wata aya, ya ce lalle kai ya Rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. Shiryarwa da ake tabbatarwa a wannan aya ita ce shiryarwa ta bayani, ta bayanin da zai sa a fahimci gaskiya. Shiryarwa kuma da aka kore a cikin innaka la tahdi man ahbabta wa ma anta bihadi al-umri an dalalatihim, wannan aya ita kuma ana kore shiriya ce wacce take ta tawfiki. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya tankwara mutum ba sai ya bi tafarkin Allah da ƙarfi da yaji, zai iya tusa shiriyar a zuciyarsa, ba zai iya masa bayani, amma Ubangiji shi ne wanda zai ba shi tawfiki da gambatakar. Wa azanan summa, kuma sai na buɗe kunnuwa waɗanda suke kurame ta hanyar wa'azin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kurame waɗanda ba sa jin gaskiya su bi ta, sai sun dawo suna fahimtar gaskiya suna aiki da ita. Wa quluban ghulfa, da zukatan da suke a lulluɓe, waɗanda a da can babu inda shiriya take iya ratsawa ta shiga ciki, amma bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aiko shi da Allah ya yi ya sa waɗannan zukata, wannan rufin da yake samansu ya kau, shiriya tana shiga cikinsu. Ta yaya za su shiryu bi an yaqulu la ilaha illallah, ta hanyar su ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Matuƙar suka faɗi wannan kalma, to shi kenan idanuwansu sun buɗe daga makanta, kunnuwansu sun buɗe daga kurinta, sannan zukatansu wannan rufin da yake kai ya kau ya yaye. Malamin yake wani hala ruya anna hamalat al-arsh indama ataqu hamla al-arsh bi qawlihim la hawla wala quwwata illa billah. Saboda haka aka ruwaito cewa mala'ikun da suke dauke da al-arsh إنما أطاقوا حمل العرش سنسية سابن دامر أوكا العرش نعو بالجدي بقولهم تهجر فترسو دا سكتشي لا حول ولا قوة إلا بالله. باب وتدبارة باب ونتنجي باب ونكرفي إلا بالله في تهجر الله. وانا كلمة هو وانا أثر يا ذو أشكين تفسيري أشكين تفسير الطبري كركشن تفسير فدر الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأن سكي توكل أن عرش أبنجل على نبوه القيامة متنيقا ملائكة تقسم زيد أي ابن زيد ابن أسلم وتو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قيل إذا تشكما لمن تفسيري أمدينة يعني إذا تشكما لمن تفسيري وأن سكى شهرة لما قنقنوا وجه تفسيرا القرآن. طبري يا رويتو daga gare shi yana cewa wannan aya da ubangiji yake fada yana ba mu labarin mala'iku da suke dauke da al'arshin sa yace yayin da Allah ya halicci al'arshi yace wa waɗannan mala'iku su dauki al'arshin suka linkura sai suka kasa sai dai yace to ya ubangiji sai ka ba ni karfi irin na ruwa saboda Allah yake wa kana arshuhu 'ala al-ma al'arshi ubangiji akan ruwa yake to a ba ni karfin ruwa ni ma zan iya daukar sa aka ce an bashi dai kuma yace sai an ba ni karfi irin da iska dai yace sai an bashi karfi irin na sammai a bakwai wani kuma yace sai an bashi karfi irin na kasai da kuma karfi na ruwa wasu duk aka ce an basu suka yunkura za su dauka sai suka kasa shi ne sai ubangiji yace da su sai sun faɗi su faɗi la haula wala quwwata illa billah da suka faɗi wannan sai suka iya dauka wannan asar عبد الرحمن بن زيد بن اسلم شيل يا امبتيش هاي الى يوم ارويتو شي تهير عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح ام معاويه بن صالح فيما جاء فدو wannan amma ba a same shi zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba saboda haka zai iya shiga karkashin isra'iliyat wadanda ake kawowa domin karin bayani kawai ba domin dogaro akan su ba wannan kalma la haula wala quwwata illa billah kalma ce wacce take da girma kwarai da gaske take da matsayi da martaba kwarai da gaske kalma ce wacce take idan bawa yana fadarta to zai samu agaji da tallafi da taimako daga ubangiji sa wajen bautawa Allah zai zama ba ya da kasala ba ya da gajiyawa wajen bautar Allah saboda yana neman tallafi ne a gurin Allah don haka yace wa qasa baka fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wa sallam annaha kanzun min kunuzil janna ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun wata taska ce daga taskokin gidan aljanna wannan hadisi hadisin abu musa al-ash'ari ne abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais radiyallahu ta'ala anhu shi ya ruwaito shi yana cikin bukhari da muslim shi lokacin da suka yi wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin tafiyensu na yaƙe-yaƙe sai ya kasance duk sanda aka hau tudu ko aka zo gangara sahabbai suna ɗaga murya suna kiran Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ji su sai ya ce da su irbu ala anfusikum fa innakum la tad'una ghaiban wala asamma wala a'ma walakin tad'una qariban sami'an manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku sauƙaƙa wa kanku domin ba wanda kuke kira ba wanne wanda baya tare da ku ba wani ne wanda yake baya ji ba kuna kiran wanda yake kusa da ku kuma yana jin abin da kuke faɗa yace da ya tsawatar musu akan daga sauki suna kiran Allah bayan ya hana su yace su daina wannan domin kamar suna kiran wanda baya kusa da su sai kuma yaje sai yaji Abu Musa al-Ash'ari shi kuma a gefe guda yana la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah akhiri wato ba tare da daukaka murya ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna qala bala ya rasulullah qala la haula wala quwwata illa billah yace ya Abu Musa ba na nuna maka wata taska daga cikin taskokin gidan aljanna ba yace eh bala alula mu manzo sallallahu alaihi wasallam yace ita ce la haula wala quwwata illa billah wato kalmar da kake faɗa din nan ba kankanuwa bace ka ci gaba da faɗa kaga ya tsawatar mu waɗancan da suke sowa suna ihu suna kiran Allah ya hana su ya nuna wannan ba daidai bane domin wanda za a daga murya a daddage ana kiran sa shine wanda baya kusa ko wanda baya ji ana so sai ya ji amma ubangiji kusa yake da ku tare yake da ku huwa ma'akum aina ma kuntum sannan kuma yana jin abin da kuke yi yana ganin ku saboda haka sai ya tsawatar musu su daina ko da za su kirawo sunan Allah da fuskar zikiri to su kirawo shi da murya wacce take kasa-kasa wanda zai nuna ladabin su ga Allah da yazo ya ga Abu Musa al-Ash'ari cikin nutsuwa yana la haula wala quwwata illa billah sai ya ga masa falalarsa falalar wannan abin da yake faɗa ya kira wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna al-kanzu shine ita ce dukiyar da take a ajiye wacce ba wahala kai ka tara ta ba ita ake kira kanzu wato dukiyar da take ajiye galibi alkan shine dukiyar da ake samuwa ko a cikin kasa kamar abin nan kamar ma'adalai da albarkatun kasa galibi kai maganin ta kai kawai ba kai kai fafatukar tattara ta a gurin ba wannan shine kan to wannan kalmar la ilaha illallah kalmar la hawla wala quwwata illa billah wato tana taimakawa ubangiji ya taskake maka irin wannan lada mai yawa a aljanna wanda ba tare da ka wahala ba kamar yadda haka kawai ubangiji ya sa kuka samu man fetur ba tare da kun yi kokarin samar da shi da kanku ba kawai dai kun an yi haka sai aka gan shi ko akwai wanda shi ya dura shi mahalu saboda haka gashi nan taska ce ubangiji ya ajiye ta a cikin kasa saboda ku ci ku ji daɗi wasu suke cinyewa aga wannan kanzun ne min kunuzun duniya saboda haka aka samu wanda suka fi kusan duniyar suke cinyewa to idan ba ku samu kanzun min kunuzun duniya ba ku yi kokarin samun kanzun min kunuzun janna kada a zo a rasa ba kanzun nan na fetur ko ba kanzun lada a aljanna Allah ya tsawaita to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan kalma ta la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da cewa kanzun to idan za fadarsa zai sa a tanadar maka lada mai yawa a taskake maka shi wanda ba ka san irin adadinsa da yawansa ba to wannan kalma idan muka lura la haula ai la tahawula min halin ila halin babu wani canji da za ka iya samu a rayuwarka daga wani yanayi zuwa wani yanayi wala quwwata babu wani ƙarfi da za ka iya samu ka aiwatar da abinda kake ganin shine daidai wajen ka ba za ka samu wannan madamar illa billahi sai ta hanyar taimakon Allah dukkan yanayin da ka shiga samun kanka cikin wannan yanayi ko canza wannan yanayin da kake ciki ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah haka nan dukkan abinda kake so ka cimma ka aikata ba za ka iya aikata shi ba sai da taimakon Allah ubangiji ba zai baka ba za ka iya samun kowa cikakken ƙarfi ba wanda za ka iya wannan abin sai ubangiji ya tallafa maka kaga wannan ya kunshi dukkan rayuwa ta mutum gaba daya canjin da za ka samu daga da'a zuwa ma'asiya ko daga ma'asiya zuwa da'a ko canjin da za ka samu daga ainihin shirka zuwa tauhidi ko canjin da zaka samu daga san duniya zuwa san lahira duk waɗannan canji min halin ila hal ba za su yiwu ba illa lillah haka nan ƙarfin ka bautawa Allah ba za ka samu wani irin ƙarfin da zaka bautawa Allah ba sai ubangiji ya tallafa maka ya taimaka maka saboda kaga wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kalma ce ta isti'ana kalma ce ta neman taimako shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta mana kamar yadda zuwa cikin sahih muslim hadithin muawiya radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ji mai kiran sallah yace hayya ala salah ka ce la hawla wala quwwata illa billah yace hayya ala falah ka ce la hawla wala quwwata illa billah yayin da yayi kiran ka zuwa ga sallah ya kirawo ka zuwa ga samun babban rabo kai kuma sai ka nuna cewa a gurin Allah kake neman taimako da tallafi dan ka ansa wannan kira wato ba yin kanka bane sai ubangiji ya tallafa maka saboda ka tunda ya kirawo ka zuwa ga sallah kai kuma sai ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ya ubangiji ba ni da wani wata dabara da zan iya canja yanayin da nake ciki ko in iya wata dabara ko ina da wani karfi da zai sa in yi abin da kake so sai ka tallafa mu to kaga ashe la haula wala quwwata illa billah kalimatu isti'ala ce walaysa kalimatu istirja' wasu sun dauki kalmar la haula wala quwwata illa billah kalma ce da ake fada an shiga bala'i sai ga mutum ba zai faɗe ta ba sai ya ga masifa ga dangana la haula wala quwwata kalmar la haula kalma ce ta isti'ala ba kalma ce ta istirja' ba an gane ko ana cewa a shirili ɗaya daga cikin masu ibada a gaban aljunai wanda suke cewa sayyidu tsa'ifa wato shugaban sufa ne aljunai cikin waɗanda ake jingina su zuwa ga zuhudu da ibada da tsantsini in da tauriya yana cewa ya fi duk sauran istikama tsayawa a kan kitabu wa sunna. Wata rana Ash-Shibli a gabansa ya ce da shi la haula wala quwwata illa billah, wato ya ga wani bala'i yace la haula wala quwwata illa billah. Sai Al-Julayd sai ya ce masa, ya ce wannan kalma da ka faɗa kalma ce ta zeku kalimatu dai qauluka da ضيق صدر وضيق الصدر وضيق الصدر لتلك الرجل الذي بعد قضاء الله يتي كلمر لن لك فدا تنا نونا قنشن زوجيا قنشن زوجيا كما إلا نونا رشن يرجع ده قنشن الله هذا كلمة سيدة يتو يفدا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما سيوى لن يتيد شي كلمة لك فدا إنن تنا نونا قنشن زوجيا wato a lokacin ya faɗe ta ne dan ya nuna ya yana cikin wani bala'i ubangiji ya yi masa. To kaga anan akwai rashin ar-rida bi qada'illah, wanda muke roƙon Allah wa nas'aluka ar-rida ba'da al-qada, a cikin addu'a mu muna roƙonka ya ubangiji ka ba mu gamsuwa da yarda ba'da al-qada ba'da al-qada, bayan ka zartar da al'amuranka ka zartar da wani abu akan mu na hukunci ya ubangiji ka kinsa mana kake samu da gamsuwa da yarda da wannan ar-rida ba'da al-qada. Wannan babban mataki ne gaskiya, ba kowa yake iya kaiwa gare shi ba. Abinda yake wajibi akan kowa as-sabr bi qada'illah, wannan wajibi ne. Ubangiji in yayi makiya ya saukar maka da wani abu da dadi kai hakuri, wannan wajibi ne. Amma ar-rida bi qada'illah wannan mustahabbi, inda an ce kowa sai yayi ar-rida bi qada'illah, to waɗanda za su iya cimma wannan buƙatar ɗan kaɗan ne. Domin ma'anar rida bi qada'illah shi ne ka ji da faruwar abin da rashin faruwarsa duk ɗaya. Wato mutum ubangiji ya bashi wadata, dare ɗaya sai ya asara kuɗinsa, sai ya ji da lokacin yana da wadatar, da lokacin ba ya da ɗinnan an kwashe duk ɗaya ne, ya ji ba bambanci. Wannan akwai kowa zai iya wannan? Ubangiji ya ba ubangiji ya hore maka wata mata da kake so, sai kawai Allah ya karɓuka ta sai ta mutu, sai ka ji da ita da rashin ta da samu duk ɗaya ne. Wannan fa shi ne rida bi qada'illah. Yadda aka zo aka ganka ranar ɗaurin aure, a zo a ganka kuma ranar zaman hukuki haka, ta zargi. To wannan shi ne rida bi qada'illah. Wannan sai manya-manya kaga bigi sai bigi, ba kowa zai iya wannan ba. Shi yasa malamai suka ce wannan matakin mustahabbi. Annabi yana roƙon Allah wa as'aluka ar-rida ba'da al-qada, as-sabru ala al-masa'ib, wannan wajibi ne. Domin abinda rashin haƙuri yake haifarwa shi ne ka riƙa kai ƙarin Allah, ka riƙa kurmatu, ka riƙa zuwa gurin wani Allah kamar shi zai yaye maka ba Allah. Wannan shi ne rashin haƙuri yake haifarwa, sai ya sa ya zama haƙurin wajibi ne. Amma yarda da gamsuwa ka samu daidaito da samuwar abin da rashin samuwarsa, wannan mustahabbi ne, bai zama wajibi ba. Lokacin da musiba ta sami mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah, alama ce ta cewa yana cikin yana jin kunci, kaga ba a samu ar-rida ba, ko to shi yasa ya nuna masa ba a nan kalmar take ba, wannan kalmar da ka faɗa ta nuna kana da wani kunci a ranka, an gane ko? Shi yasa ya yi masa inkari. Kalmar la haula wala quwwata illa billah ana amfani da ita wajen isti'ana, isti'ana kuma tana kasancewa fi al-fima yustaqbalu min al-umur, la fima maza wa fat, ana faɗar ta ne cikin abinda ake fuskanta na al'amura, abinda bai kasance ba ka faɗa domin ubangiji ya tallafa maka ya kasance, ba akan abinda ya riga ya faru ba, an gane ku? Saboda haka sautari ita la haula wala quwwata illa billah din nan muna ɗaukar ta kalma ce da ake faɗar ta lokacin da aka ga bala'i gadan-gadan, ba kuma haka bane, an fahimta? Saboda haka a kowane yanayi za ka faɗi ta, shi yasa aka shara'anta mana faɗar ta lokacin da muka ji ana kiran sallah, kaga ai lokacin ba bala'i zai sauka ba daliban ladan ya kira sallah bala'i zai sauka a kiranka ake zuwa ga wani aiki na alheri to sai ka nemi kai kuma tallafin ubangiji illa billah yayin da yace hayya ala salah hayya ala falah an gane wannan ko qala ta'ala ubangiji yace wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh wallazi yadogara ga allah to allah ya ishe shi komai saboda haka a cikin bautarka da da'arka da biyayyarka ga Allah idan ka dogara gare shi to zai taimaka maka ya sauke maka wannan ayyukan sanda kowa yake ganin aikin da wahala kai sai ka gane shi da sauki tawakkali akan ubangiji ya kunshi tawakkali akan ga ubangiji akan abin da ya shafi bauta masa haka nan Allah yake alladina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa su ne Allah madaukakin sarki yake yaban su a cikin wannan aya yace waɗanda mutane suka ce musu inna an-nasa qad jama'u lakum lalle mutane sun yi muku gangami yayin da Quraishawa suka nemo taimakon wasu kabilu da yawa aka yi gangami aka taho da niyyar za a cinye Madina da yaki a cinye Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da yaki aka yi wa Madina kawanya wanda shi ne aka fi sani da ghazwatul ahzab ko kuma ghazwatul khandaq wanda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam taren dangi to shi ne wasu suka zo suna tsorata Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna ce musu mutane fa sun yi gangami akan ku an yi za a yi muku taren dangi za a yi muku lugude shi ne fakhshawhum ce to ku ji tsoron su wannan kalmar da aka gaya musu ne mukun ta sa su ji tsoro fazadahum imana sai wannan kalmar ta kara musu imani وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل suka ce Allah ya ishe mu ya isan mana wa ni'mal wakeel ma dalla da abun dogara wanda shi ne Allah ma dalla da abun dogara shi ne Allah madaukakin sarki saboda haka ubangiji ya ishe su komai ba su da bukatuwa zuwa ga kowa kuma shi ubangiji shi ne ya halitta waɗannan mutane da suka zo don haka shi zai iya da su har inda Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin inma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wannan shaytan ne da yake tsoratar da awliya'ahu majibintansa masoyansa don haka kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na in kun kasance mu'mini ne haka ne ya tabbata fi sahih bukhari a cikin littafin bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وأن الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل عبد الله بن عباس يكي شوى كلمة شيء أن إبراهيم الخليل بدأتين الله يفقيت حين ألقي في النار يعني لا تجيب فاشتكبتا yayin da kafirai suka jefa shi cikin wuta sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel nan da nan taimako ya zo masa daga Allah kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa qalaha muhammadun hina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan kalma yayin da mutane suka yi masa taron dangi suka zo da niyyar za su murkushe musulmin Madina gaba daya su karya musulunci a Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa ridwanin lam yamsashum su wattabu fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattabu ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin wallahu dhu fadlin 'azim na'am lokacin da suka faɗi wannan kalma in kadabu bi ni'matin min Allah sai suka juya da wata ni'ima daga Allah wa fadlin da wata falala daga ubangiji ma'ana ubangiji sai ya saukar musu da ni'imar sa ya ba su falala ya ba su rijaye lam yamsashum su'un don haka wani abu mummuna bai shafe su ba wattaba'u ridwanallah suka bi yarda ta ubangiji wallahu dhu fadlin 'azim ubangiji ma abocin falala ne mai girma yadda Allah ya agaza wa annabi Ibrahim alayhi salam yayin da ya faɗi kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel haka nan Ubangiji ya agazawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin da suka faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil. Haka nan Ubangiji zai agazawa dukkan wani wanda aka rinjaya, wanda aka nuna masa fin ƙarfi, yayin da zai faɗi wannan kalma da kyakkyawar zuciya da ikhlasi da yaqini, ya ji tun daga zuciyarsa cewa Allah kadai zai iya masa. Yayin da zai faɗi wannan kalma, shi ma Ubangiji zai kawo masa tallafi ta hanyar da ya ga dama. Saboda haka a cikin dukkan al'amuranmu muna buƙatar mu nemi taimako, mu dogara ga Allah, shi kuma Ubangiji mai taimaka mana ne idan mun yi ikhlasi cikin abin da muke faɗa. Ibn Taymiyyah ya ce wa ismun salim
وقسم ثاني يشهدون الربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به لكن على أحوالهم وأدركهم غير الناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المتفكرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يتخذون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي، وقد يسمون هذا حقيقه ويظنون ان هذه الحقيقه القدريه يجب الاسترسال معها دون مراعاه الحقيقه الامريه الدينيه التي هي تحري مرضات الرب ومحبته وعبده ونهيه ظاهرا وباطلا.
To ibn Taymiyyah ya gama fadar kaso na farko dangane da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaso na farko wadanda su muka ce suna yi su ne wanda muka zama bayanin su ne aka ce suna yi. Yani ya yi to har amanta wa aka ce ko? Waɗanda wanda suke tawakkali? Yawwa, wanda suke fakati sun san abin da Allah ya ce su, sun san sunna, sun san gaskiya, amma kuma suna sakaci wajen tawakkali, wajen neman Ubangiji ya tallafa musu, ya agaza musu wajen su ga sun yi aiki da sunna din nan. Wannan da dama akwai wannan kasan a cikin mu'alis sunna. Gashi mun san gaskiya, amma kuma jadadin tawakkali da isti'ana billahi sai a samu rauni ta nan. Sai za ka ga mutum gashi aikin musulunci ba wahala ne, ya fahimce shi, amma kuma sai ya riƙa jin shi da wahala, sai ga ya kasa yi. To shi ne sai zo kuma kaso na biyu. Su kuma ya shahadu da rububiyyat al-haqqi wa iftiqarahum ilayhi wa yasta'inuna bihi. Wannan kaso na biyu su ne waɗanda suna hango ubangijintakar Allah. Ubangiji Allah shi ne ubangijinsu, shi ne mahaliccinsu, shi ne mai azurta su, shi ne mai basu, shi ne mai hana su. Idan ya bayar babu wanda ya hana, idan ya hana babu wanda ya bayar. Duk suna hango wannan, suna hango wato bukatuwar su zuwa wajensa, suna jin su bayin shi ne, kuma lalle suna da bukata a wajensa, har ma suna neman ya tallafa musu a cikin al'amuransu, ma'ana suna neman taimakon nashi. Lakin ala ahwa'ihi, sai dai suna neman taimakonsa akan soye-soyen zuciyarsu. Gashi suna jin cewa shi ne ya halicce su, shi ne mai bayarwa, shi ne mai halawa. Suna jin cewa su faɗin nan masu buƙatuwa da zuwa gare shi, amma in sun tashi roƙonsa da neman tallafinsa, sai su nemi tallafin shi akan abin da yake soye-soyen zuciya ne, abin da san zuciya ne ba gaskiya ba. Wa'azwatihim, abin da kawai ya yi musu daɗi a rai, shi suke neman Ubangiji ya tallafa musu a kansa. Ghayra nazirina ila haqiqati amrihi wa nahyihi, ba sa duban haƙiƙanin umarnin Allah da hannunsa. Idan abu ya yi musu kyau, zuciyarsu take tana son abu, kawai so suke Allah ya taimake su su yi abu, a yi ta musu addu'a. Amma kuma ba sa duban cewa abin nan Allah ya ce su yi shi, ko kuma Allah ya hana abin nan ba ruwan su dan haka za su nemi taimakon Allah akan bid'a za su nemi taimakon Allah akan zalunci duk za su sai dai abin da ya musu dadi kawai a musu addu'a sai ka ji mutum ya ce amin addu'a in ka bincika sai ka gaba da gaskiya fa amma ko cewa yake a masa addu'a shi yana jin cewa akwai bukatar a masa addu'a yana yashhadu rububiyyat Allah wa yashhadu iftiqarahu ila Allah yana jin cewa Allah madaukakin sarki shine abun bautarsa yana jin bukatuwarsa zuwa ga Allah amma kuma ya rantsa ido baya duban cewa abin da yake neman Allah ya taimake shi akai umarni ne na Allah ko ba umarni ne na Allah abin da yake neman Allah ya taimake shi akai Allah ya hana ko bai hana ba ba ruwansa gaira Allah kai mu shi baki Allah kai mu watan maulidi Allah ba mu dukiya bi maulidi kaga maulidin nan ba umarni ne na Allah amma yana neman Allah ya taimake shi akai kaga nan kawai abin da shi ya tashi yana so zuciyarsa tana bukatar shi yake so ubangiji ya taimaka masa akai shi ne wanda ke tunin da inda ke liya yake fada لكن على أهوائهم وأزواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ولذا باسا دوبا حقيقة نمبرن الله باسا دوبا حقيقة نهن الله باسا دوبا حقيقة يرجس وغضبه دهشنس ومحبته دسلس وبغضه دكنس باروانس دا أبند الله يكي يردانس كو أبند الله يكي هشي كو أبند الله يكي سو كو أبند الله يكي سي سوبا والنجي أقبان سوبا yake to wahada halu kathir min almutafakkira walmutasawwifa wala shi ne halin da dama daga cikin masu nuna zuhudu da masu ainihin da awarbin sufanci galibi su in suka tashi addu'a ko suka tashi neman tallafi daga ubangiji ba suna duba abinda za su roke shi ya taimaka musu akai abinda ya yarda da shi bane abinda ya dace da sunna ko bai dace su ba ruwansu haka zaka suna roƙon sa ya taimaka musu amma akan bid'a wasu ma za ka ga suna roƙon Allah ya taimaka musu akan ne akan shirka ga suna neman Allah ya taimaka musu akan bin tafarkin shedan an nuna ma wani makabarta an share ta aka ce to muna so saboda waliwa ne da Allah ya taimaka a gina mana masallaci akai saboda waliwa ne da yake kwance a gurin nan ce to Allah ya taimaka mana Allah ba mu abin da za mu taimaka kaga dan ba yana duba cewa abin nan ya halatta ai ko ba halatta ba shi dai tunda yayi daidai da san ransa to shikenan zai daga hannu ya addu'a Allah ya taimake shi Allah ya bashi karfin gwiwa su ba kuma waɗanda suke san abin su ma su daga hannu su roki Allah Allah ka taimaka mana masallacin nan da zamu yi a makabartan nan mu ga ƙarshen sa mu ga ranar da zamu yi sallah a ciki su daga hannu suna wannan addu'a kaga nan a ba ta duban abin nan Allah ne yake ayi shi ko ba ce shi ayi shi zamu yi gangamin zikiri na shekara saboda haka Allah ka taimaka mana Allah ka agaza mana ba ta duban cewa wannan dangamin zikiri na shekara zikiri kullum ake so ka yi shi ba sai shekara ba zikiri bane zikiri to kaga waɗannan suna jin cewa akwai buƙatar Allah ya taimake su din suna jin haka a ransu amma kuma ba akan abin da Allah ya ce ayi ba ba akan abin da ya dace da sunna ba akan abin da ya dace da zuciyarsu da san zuciyarsu yace to wannan hali ne na da yawa daga cikin masu nuna zuhu والمتسوفة دما سقنت ليه سوفنشي ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود شيئا ذاك جاء سوتالي سنا أي كيني بس دوغلو دا إلي ينا إند سكي كي أولا لا يوتا سوفتو سكن دوبا إذن ياغنشي سكين حال تاعة سكين زيتو غبتا إن ياسا مكان سكين حال مأسيا zai ce wannan shi ne zaɓin Allah da ya masa don haka zai ci gaba da wannan ma'asiya ɗin wato duk inda ya tsabi kansa a wannan rayuwa zai ci gaba da bin wannan hanyar ba tare da ya yi tunanin ya sake layi ya dawo kan hanya ba shi dai ya gan shi a kan nan illa wajadna aba'ana ala ummatin wa illa ala atharihim muqtadun ya same shi a kan wannan to babu fa'ida za a iya shawo kwana ya yi wa boss a tunda dai ya kama wannan tafarki haka Allah yake son shi haka zai ci gaba har ya mutu ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه باسا نفهم ابدا زي يبدا ابنجي ابدا ابنجي يكي سو ولما شين اجابان سو سو دي ابدا سو كتن شكن سو اتكي شين كوي اجابان سو وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته sautari ma za ka ga suna yin kuskure, suna tsammanin abinda suke na saban Allah a ciki za su samu yarda Allah. Sautari abinda yake faruwa ke nan, yana saba wa Allah amma yana ganin saban Allah din nan zai kawo masa yarda Allah. Fa ya'uduna ila ta'til al-amr wal nahy, da haka sai kaga sun koma ga rushe ubarni da hali, da haka babu ruwansu da shari'a, ba ruwansu da me Allah ya ce a Al-Qur'ani, me Annabi ya faɗa a sunna, wannan ba shi ne a gaban su ba. Wa qad yusammuna hadha haqiqatan, sukan kira wannan haƙiƙa, shi yasa za ka ji an ce wane ɗan addinin, wato wane yana bin haƙiƙa. Haƙiƙa wato shi ne al-haqiqatul qadariyya, abinda Ubangiji ya riga ya kaddara. Har ma irin waɗannan Ibn Taymiyya yana faɗa, ya ce za ka samu ma har su rika ganin saboda wani tallafi da suka samu, wani nau'i na sultan, wani nau'i na ƙudura da Ubangiji ya ba su, za su rika jin ma su ba su da buƙatuwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Za su rika jin cewa Allah bai aiko Annabi zuwa gare su ba, su suna karɓar addinin su ne daga Allah kai tsaye, ba sa buƙatuwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi Allah ya aiko shi ne wajen awamun nasi, amma su khassatuhum, keɓantattu na musamman a wurin Allah, ba su da buƙata zuwa ga wannan. Shi to za ka ga irin wannan har ya kai su ga fita daga musulunci ba sani ba, suna zaton wannan abin da suke kai shi ne haƙiƙa. Wa yazunnuna anna hadhihi al-haqiqatu al-qadariyya yajibu al-istirsalu ma'aha duna mura'ati al-haqiqati al-amriyya ad-diniyya. Saboda za su rika zaton cewa wannan haƙiƙa ta ƙaddara, wato abinda Ubangiji ya riga ya ƙaddara suka ga ya aiwatu a rayuwarsu, sai su zaci cewa to tunda Ubangiji ya ƙaddara abu kaza ya faru a hannuna, alama ce ta cewa abin nan Ubangiji yana san shi, da baya san shi ba zai faru a hannuna ba, ko ba zai faru tare da ni ba. Saboda haka sai su saki jiki tare da al-haqiqatul qadariyya, sai su manta al-haqiqatul amriyya, sai su manta umarni na shari'a da hali na shari'a, ba sa duban wannan janibin, janibin abinda kawai ya faru gare su ko wani iko da Ubangiji ya ba su. Ubangiji yana ba da tallafinsa ga dukkan wani wanda ya nema, irin gwargwadon nau'in tallafin da ya nema, kamar da Ubangiji yake ba da wadata ga mutumin da yake muzuni, ya ba da wadata ga mutumin da yake kafiri, ya ba da sarauta ga mutumin da yake muzuni, ya ba da sarauta ga wanda yake kafiri, ya ba da wadata ga wanda yake mai da'a ga Allah, ya kuma ba da wadata ga wanda yake fasiki fajiri, kamar yadda zai ba da wadata ga wanda yake ainihin, ya ba da sarauta ga wanda yake mumini, ya kuma ba da sarauta ga wanda yake fajiri ko kafiri. Ubangiji yana wannan, kamar yadda yake cewa kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura, wato mun kasance kullun duk waɗannan da waɗannan Ubangiji yana taimaka musu da kyautarsa, ya ba waɗannan ya ba waɗannan, Ubangiji baya hana kyautarsa ga kowa, ba ka sai ya ba su, ya ba waɗannan muminan su ma ya ba su, don haka in ya ba su sai su tsammani cewa abinda suke kai ne na gaskiya, shi ya sa Allah ya ba su, shi kuma Ubangiji ba haka ba ne, yana ba wannan yana ba wannan. Saboda haka wani lokaci ma sai ka ga cewa sun samu wani sultani wa nau'u ƙudura, ta hanyar Ubangiji ya ba su wani tasarrufi su rika cin galaba akan abokan gabansu. Kaga cewa dukkan wani rukunsuni in ya taso sai ga wata wanda ya ci nasara, sai ga alamar Allah yana san shi, gashi ya an buga da shi an bar shi, Allah yana san shi, shi yasa haka ta faru. Idan shari'a aka shigar da kotu sai a ce yayi nasara, sai to an buga an barka, alama ce ta cewa Allah yana san ka kenan, ka ci nasara, ya samu cin nasara akan gallabar abokan gabansa, ko ta hanyar kisa ko ta hanyar jigatawa, duk wannan sai ta sa shi ya rika jin cewa alama ce ta cewa Allah yana kan abin da yake yi. Don haka sai ya dore, ba tare da yana waiwaye ya ga abin da yake yi ya dace da sunna ko bai dace ba, shi dai abin da yake dubawa kaddarar Ubangiji da suke gudana a cikin ayyukansa. Al-haqiqatul qadariyya yake hangowa, baya hango al-haqiqatul shar'iyya, al-haqiqatul amriyya. Ko kaga Ubangiji ya bashi wani nau'i na mukashafa, wato zai faɗi magana sai kuma kaga abin ya faru ko dai aljanu ke sanar da shi ya san haka ko bai san haka ba wani abun aljannu suna wato kinsawa mutum idan ya kasance mai da'a ne gare su sai su dinga kinsa masa shi bai ma san cewa daga wajen su ne ba kamar yadda Allah ya ce inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum sai su yi masa wahayi shi bai san cewa wahayi ne na aljanu ba zai je rika jin abin a zuciyarsa sai ya daga kai sai ya yi magana sai abin ya faru sai ya saki jiki ganin abin ya faru sai ya ce to ubangiji yana san yana lalle ni waliyi yadda jama'a suke faɗa haka nake wannan sai ta sa ya saki jiki tare da wannan alhaqiqatul qadariyya din sai ya manta alhaqiqatul amriyya shi to irin waɗannan in suka rika sai su rika ganin cewa su kawai daga Allah ma suke karɓowa kai tsaye ba sa buƙatar wasiƙa ta annabawa da manzanni ba sa buƙatar wasiƙa irin wacce kake da buƙatuwa zuwa gare ta a buɗa ma littafi a karanta maka su sai su ji ba sa son wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yanzu yake faɗa anan yace wa yanzu la anna hadhihi alhaqiqatu alqadariyya yajibu listirsalu ma'aha zaka taki jiki da wannan abin da kake gani yana ta faruwa dole mura'at alhaqiqatu alamriyya ad-diniyya ba tare da la'akari da haqiqani na addini haqiqa ta addini ta umarni da hali ba التي هي تحري مرضات الرب كجالا إضافة تحري مرضات الرب ما مرضات با تحري مرضات الرب وانا إتتي وتو تكير داجي بي ألا يكيسو بي ألا زي يرددشي ومحبته تكير داجي أبن ألا يكيسو وأمره تكير داجي أمر من ألا ولاهي ميدا هننسى ظاهرا وباطنا أظاهرنك لباطنك أظاهرنك دزوتيرك أمره ونهيه ظاهرا وباطنا وتصوص هيسو كواد كي باو ينسو دوانا وانا كسو شون ابن تيمية يتكي بياني وانا سونا كسو نبيو سونا كوال سنة ني جنب قاتوا زوا على الله سنة روانشي أما باتا دامواتي وأكام أبن نسكي روانشي إن ياداتي لسنة كو بيداتي با سو تاري إلو وانا هنا فاروا ذا أغا أسنة كتكيما لمي كوما سو إبادة سيمو تنزوتي أتاني الدعاء akan wani harka da nake ciki ba tare da an san wata harka ce ba kawai zai ce a taya shi addu'a akwai wani harka da muke ciki a Allah a taya mu addu'a ko akwai wani abin da ya taso muna cikin hadari da Allah a taya mu addu'a tayi sa tayi ma ana kokarin bincikin shi a bankado shi sai zai ce ka taya shi addu'a ka a gano shi to kai baka sani ba sai ka kama addu'a kana roƙon Allah kai ba anan ba ka tunanin abin da ake raka addu'a kan sa Allah yana so ko ba su to wannan shine kitabin da Ibn Taymiyyah yake magana akan su bai kuma gama magana akan su ba insha Allah za mu dora a karatun mu na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wannan yake yana neman karin bayani akan wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam kana idza إذا رأى الإنسان تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير حديثي ما سهيدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء جدك متمنى يا أولي يكن شيء الله يسامك البركة وبارك عليك كما تشكين كي أكرم كنك أبنجي يسامك فأنا تشكين أبو بوانك غباء أبنجي يسامك البركة شيني معنى وبارك عليك أكن أبو بوان بسكي تعالى دكي dukiyarka, iyalinka, ƴaƴanka, ubangiji ya albarkace su, kai kuma ya maka albarka. Wa jama'a bainakuma fil khair, sannan ya haɗa kai da matarka cikin alkhairi. Wannan kuma yake cewa sujjadat tilawa lokacin da mutum ya zo wurin zai iya dinkirta ta ko kuwa zai iya yin ta ko da babu alwala. A magana mafi rinjaye, mafi inganci cikin maganganun malamai dangane da sujjadat tilawa ba daidai take da sallah ba. Salla an sharɗanta alwala a cikinta sai kana da alwala za ka yi sallah wanda babu sallah wanda babu tsanki babu alwala tare da shi to babu sallah tare da shi amma sujudu tilawa sujjada ce wannan ba sallah ba sujjada ce ba sallah ba saboda haka ana iya yin ta koda babu alwala koda ko babu alwala domin a sujudu tilawa za ka iya zaka iya waiwaye kafin kai sujjada zaka iya magana kaga sallah duk ba haka take ba sallah kuma tana da wasu rukunai irin su tsayuwa irin su karatun fatiha irin su waye sujudu tilawa duk ba ta da wannan kaga sun sha bamban anan ba za a yi kiyasin sujudu tilawa da sallah ba in kai kiyasin ta da sallah to zaka sharkanta mata duk abin da ake sharkanta wa sallah wanda kuma babu wanda ya taba fadar haka ba wanda ya taba fadar cewa sujudu tilawa sai an yi tsaye an yi karatun an yi ruku'u sannan a yi ta ba wanda ya taba sharkanta wannan to ashe kaga kenan sun sha bamban da sallah kamar yanda asar yazo daga Abdullahi dan Abbas yake cewa tawafi kamar sallah ne sai dai shi an halatta yin magana a ciki kaga anan ma malamai sun fahimci wasu daga cikin malamai kamar Ibn Taymiyyah da wasu sun fahimci cewa wannan magana ta Abdullahi dan Abbas ba tana nuna cewa tawafi ba zai yiwu ba sai da tsahara sai da alwala ba haka take nunawa ba tunda wato a tawafi babu maganar fuskantar alƙibla kusan alƙibla hannunka na hagu kake sata kaga ba sallah bane kenan a dawafi zaka iya magana da uwanka kaga ba sallah ba sallah ba zaka iya magana da kowa ba sai dai kai abinda aka ce a sallah akwai ruku'u akwai dagowa daga ruku'u akwai sujjada a dawafi duk babu wannan shi yasa ba wasu suka raunana wannan ruwaya daman ruwayar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba shi yasa wasu suka raunana ma ta fuskar hatta matani tunda an ce kawai an halarta yin magana a ciki tare da cewa akwai abubuwa da aka halarta banda magana abubuwan da na ambata duk an halatta su a cikin dawafi amma ba a halatta yin su ba a cikin sallah da haka sujudu tilawa ma haka ne babu magana dole sai mutum yana da alwala hatta fuskanta alƙibla shi ma wannan magana ce wacce babu wani dalili fitacce a kanta cewa in za ka yi sujudu tilawa sai ka kalli alƙibla da ya sa mutane idan za su yi nafila bayan an gama sallah sukan canza wuri kuma mai yin hukuncin haka babu wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta akan canza wuri yayin nafila amma an samu wasu daga cikin magabata suna yi wasu daga cikin magabata cikin tabi'ai an samu suna yi kamar da Ibn Rajab ya kawo wannan a cikin sharhinsa na Fathul Bari wasu daga cikin magabata suna yi wasu suna tawilin fadar Allah madaukakin sarki yawma tuhaddithu akhbaraha cewa ranar da kasa za ta bada labarurrukanta wato lokacin da ka canza guri za ta bada labarurruka wato za a samu labarurruka daban-daban daga bangarori daban-daban wasu suna yin wannan tawilin amma dai ba wani nassi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka in mutum ya canza kada a matsa masa lamba saboda an samu wasu daga cikin magabata sun yi in bai canza ba kuma to wannan babu wata hujja da za ta sa a ce sai ya canza guri an gane ko wannan kuma ya kawo hadisin Ummu Salama a lokacin da Abu Salama ya zo rasuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya samu wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu wato idansa ya bude ya kalli sama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rufe mata idanu sannan ya ce inna ruha idha qubila tabi'ahu al-basar rai idan ubangiji yayi umarni aka zare rai mala'iku suka dauke ransu kai sama to sai ido ya bi shi da gani shi yasa ido yake budewa fa dajja nasu min alihi lokacin da ya fada haka yace inna ruha idha qubila tabi'ahu al-basar sai wadanda suke jinyarsa danginsa sai suka fahimci ya cika na haka sai suka fashe da kuka suna maganganu haka shine annabi sai ya ce da su la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku yi wa kanku wata mummunar addu'a ku yi wa kanku addu'a mai kyau fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin duk abin da kuke faɗa yanzu fa mala'ikun da suke nan suna cewa amin sun makala sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ighfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khulufhu fi aqibihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه يي الدعاء ga Abu Salama to shine mai tabbare yake cewa to gashi Abu Salama namiji ne don haka duk lamiran da aka yi amfani da su a cikin addu'ar lamirai ne na namiji to idan mace ce za a iya canza lamirin wannan ya zama dole domin cewa aka yi a firli abi salama kai kuma kana cewa in firli fatimata ko li khadijata kaga ai dole dalilin zai canza zaka ce warfa darajataha wa qulubha fi aqibiha dole zaka canza dalilin zuwa na mace ai mata karin bayani akan wannan zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a wace bukata ce ake faɗa ta duk lokacin da kake cikin kunci da damuwa kana iya yin wannan zikiri kana iya addu'a ka roki ubangiji ka faɗa wa ubangiji ka sifanta ubangiji da girman sha'aninsa ka tsarkake shi ana cewa babu mu'minin da yake cikin damuwa da zai yi wannan addu'a face ubangiji ya yaye masa abin da yake cikin na damuwa wannan shine dalilin faɗar wannan sai kuma wannan da yake cewa ya sha nonon matarsa yaya hukuncinsa ka sha madara haka babu maganar ba wai dan mutum ya sha nonon matarsa shike ne ta zama haram ba ya dauka ko wannan shine raba'a da aka hana abin nan inma raza'atu min al-majaa'a yaro dan kankani wanda yake bukatar nono a bashi ya sha shine raba'a wannan matar ka ci karaga ka aure ta kuma ya za a yi da baya ta ko ba gaba ta dawo baya magana ta kare don haka in ma fura ka so ta dama maka da shi ka ci wannan sai ta shafa sai wannan da ya rubuta doguwar takarda da dogon larabci yana neman ingancin wani hadisi wanda aka ce wai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce raka'a 12 da daddare ko da rana a yi ta giya tsakanin kowace sallah ma'ana kowace kowane rak'o'i biyu yake nufi karshen sallah kuma sai mutum ya ce yayi salati ga yayyebo ga Allah yayi salati ga annabi a cikin sujjada sai ya karanta fatiha sau bakwai ya karanta ayatul kursi sau bakwai ya faɗi la ilaha illallah wa la sharika lahu wa mulku wa la ilaha illa huwa ala kulli sau goma sannan ya ce allahumma inni as'aluka li maqa'idil izzi min arshika wa min natihir arrahman min kitabika wa ismika al'azam har zuwa dai ƙarshe sannan wai sai ya faɗi buƙatar sa sai ya sallama ce to wai a ƙarshe sai aka ce kada ku koya wa jahilai wawaye domin duk wanda ya addu'a da ita sai an ansa masa in ka koya wa jahili wawa sai ya mummuna addu'a ansa masa kuma wannan duk ƙarya ne babu wannan irin wannan sallar a musulunci saboda haka in ma kai Allah zai ki ansa amma saboda haka kan kasa cewa kai da ba wawan ba wanda duk ba zai shi ne wawan ba Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa dan uwanmu da ya ɓace Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi gida Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi in kuma wani abu ya faru gare shi ubangiji maɗaukakin sarki ya bashi lada ya ba wa danginsa haƙuri da juriya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu gaba ɗaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi